This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 18 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya, za a ji wani rahoto kan yadda jamhuriyar Niger ta hana fitar da kayan abinci daga kasar zuwa kasashen ƙetare.
In kuna tune Najeriya ta yi haka nan domin lokacin su ba su shiga cikin lalura abincin nan lalle abu ne zai shaho Najeriya sai a shahota lalle Najeriya tumbin giwa ce suna ba mu muna ba su
kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke duba wani taro da jami'an tsaron farin kaya suka yi a garin Bauchi na arewacin Najeriya Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-8-5-0. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba William Ruto na kasar Kenya bai bata lokaci ba wajen cike gurbin mataimakinsa Rigathi Gachagua bayan da aka tsige shi daga makamansa da yammacin jiya Alhamis. Ruto wanda ke da nan da kwanaki 14 kafin ya nada sabon mataimakin shugaban kasa ya zaba ministan harkokin cikin gidan kasa Kithure Kindiki dan maye gurbin Gachagua yan sa'o'i kadan bayan daukar matakin gaba daya yan majalisar dokokin kasar su 236 suka amince da shi jam kadan bayan haka kuma wata kota a birnin Nairobi ta dakatar da kudirin majalisar dattawan a jiya Alhamis har sai an yi zaman sauraron karar da Gachagua ya shigar a ranar 24 ga watan Oktoba ba a halin da ake ciki wasu ƴan kasar Kenya irin su James Shege sun ce tsige Gachagua da aka yayi daidai
The outgoing deputy president was too abrasive. He could not tone down his language. He seemed divisive.
Mataimakin shugaban mai barin gado na da tsauri sosai ya kasa daina magana da lafazi mai zafi da alama shi mai son raba kan jama'a ne. A saboda haka ina goyen bayan matakin da shugaban kasa ya dauka na zabar Professor Kindiki saboda shi mutum ne mai natsuwa mai son aiki. Ina fatan zai yi aiki mai kyau wajen goyen bayan shugaban kasa majalisar ministoci da daukacin al'ummar Kenya. Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara daya tana yi don murkushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar wato kisan shugabanta Yahya Sinwar da yake yabawa da kisan Sinwar minister prime minister kasar Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar bai ga watan Oktoba shekarar 2023 ya janyo bai kare ba amma ya kara da cewa ya kusan zuwa karshe Sinwar shine shugaban Hamas a Gaza a lokacin da aka kai harin amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar Ismail Haniyeh a watan Yuli to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dubban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar wanda Kiev ta kwace daga hannun Russia kimanin watanni 6 bayan da Moscow ta kaddamar da mamayarta a kasar a shekarar 2022. Munanan hare-hare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke Kupiansk a yankin arewa maso gabashin Kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da sojojin Moscow ke 'yan kilomitoci kaɗan daga garin. A ranar Talata gwamnan yankin ya yi gargaɗin cewa hukumomi ba za su iya tabbatar da samar da wutar lantarki da ruwa ga mazauna yankin ba saboda barin wutar da ake yi akai-akai. Ya kuma umarci farar hula da ke zama a Kupiansk da garuruwan da ke kusa da sabar wuran. A yau Juma'a Koriya ta Kudu ta ce ta yi imani Koriya ta Arewa ta tura wa Rasha sojoji abinda ke zama babbar barazanar tsaro ga kasashen duniya. kuma Seoul ta ce za ta dauki duk matakan da suka dace a cewar wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar. A gefe guda kuma hukumar leken kasar ta ce Korea ta Arewa ce ke fafatawa a yakin Ukraine, kuma ta dauki matakin tura dakaru 12,000 ciki har da runduna ta musamman, a cewar kafar yada labaran Yonhap. Ba shirye shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya kira wani taron tattauna harkokin tsaro da manyan jami'an leken asiri, sojoji da jami'an tsaron kasar don tattauna batun shigar sojojin Koriya ta Arewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a wani yunkuri na rage karancin abinci a cikin gida, gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta hana fitar da kayan abinci daga kasar zuwa kasashen ƙetare, inda wato in banda kasashen Mali da Burkina Faso. Ga dai Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
A daidai lokacin da ayyukan girbin albarkatun noman bana da ya haifar da samun abinci mai dimbin yawa a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger ke kankama, duk da matsalolin ambaliyar ruwa da kasar ta fuskanta, ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu. Wannan ma shi yasa gwamnatin kasar hitowa da wata sanarwa a kahohin yada labarai na kasar da ke wa iyaka wa iya da kanka ga dukkan wanda aka kama yana kokarin tsallakawa da dangi abinci da ya hada da shinkafar da kasar ke nomawa da hatsi, wake, dawa da sauran kayan abinci da kasar ke noma, inda ma sanarwar ta umurci mahukumta a kowane mataki na kasar, musamman waɗanda ke kan iyaka, da su saka namujiya ga kayan da ake fita da su zuwa kasashen waje, kuma duk abin da aka sarbe za a halbashi kai tsaye a rumbin ajiyar abinci na kasar, cewa da OPVN. A cewar Jafaru Sarkin Shanu, masanin harkokin kasa da kasa, kasashen Najeriya da Benin ne su ne abin zai shafa kai tsaye.
Mataki wanga mu sai mu ce alhamdulillah, domin mi kowa ya gani irin lalura da aka shiga lokacin da karamci abincin nan ya shigo cikin kasa, ya sa jama'a da dama al'adun su ma na abinci sai da ya canza, domin babu shi. Duk da abincin da muke da hanyar da muke yin noma ya kare, kuma in ka ce zaka neme shi lalle azima, in ba cikakken hali ba za ka same su ba a sauƙi. To ka gani yanzu nazari ne, tunda Allah ya kawo mana damuna mai albarka kenan. Gwamnati tana da kyau ta hange ta ga abincin da ɗan hoya yake mu, kuma muna yi mu kuma cikin lalura, paske yunwa ta shekara guda ana yi a shekara biyu uku ba wadatu ba. In kuna tune Najeriya ta yi haka nan, domin lokacin da su wasu shiga cikin lalura abincin nan, lalle abu ne zai shaho Najeriya sai a shawata. Lalle Najeriya tumbin giwa ce, suna ba mu muna ba su. Su in ba shi shita shi be shiga ko su tun su da amfani da abincin da muke noma, in yayi yawa su ma suna samun dama su zo su sayi wanda suka sayi wanda suka ajiya. To amma wanda zai shahwa bana ita kasan ta taba goda muna kaman abincin da ma muke wanda shi yawanci daga wajen suka fitowa, lokacin suka roye hanyar nan suka hana su ma abinci ya fito ya zo nan ga. To ko su yana yasha yasu paske akwai abubuwan da mu muka noma nan su wanda ba su noma kenan shi da amfani su.
Kuma waɗansu ƴan kasar ta jamhuriyar Niger ne sadu da su akan wannan maganar, sun nuna gamsuwar su game da wannan matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka doka, abinda suka ce ya kai musu kan gaba.
In kace zaka yi ma talakawa wayo ka toho ka sai abinsu da nasifa, kuma ka ketar da su ka hidda su cikin kasa, to hakikan gwamnati ya doko bisa ga wadanga mutanen da cewa duk wanda anka kama za a hukuncin da shi, za a musa abincin ga mutum a maida su ga OPVN ga wajen rumbun na kasa, mutum za a koma hukuncin da shi. To wannan mu alhamdulillah sai mu cewa wannan mun gode ma Allah da anka doko wannan mataki.
Larawa tsalle kanga mataki da gwamnatin Niger ta doka na ga da kasa mu wanga tsari ya yi kyau ya sosai, saboda kwamaci maka ta wada ta gida ya doke ta akai daji, idan na gida sun kawo ratu to kaga abin yayi, kuma ana dan ma abin farashi sai sauka, amma idan abin ya karamci to farashi sai hawo.
Burkina da Mali da lokacin da suka yi kudeta abinci rage shi, yan kasuwa rage abinci suka yi, mu ko namu kara shi suka yi. To haka dai al'amarin yake tahiya, duk mazurkin da gwamnati za ta dauka ai ta ga lahanin da aka yi mana, to kaga dole ta dau mataki na aje abinci ta saida da rahusa da kuma na hana banna abinci da kuma na hana huta da abinci.
Mataki yankin dai ba zai shafi kasashen Burkina Faso da Mali ba, kasancewar akidodin su guda da kasar ta jamhuriyar Niger, yayin da ake tunanin abin zai sa farashin kayan albarkatun gonaki yayi kasa sosai, ko da yake farashin buhun shinkafa na ci gaba da yin reto zuwa sama wa ƴan kasar. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaida Haruna, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin taron da shugabannin hukumar tsaron farin kaya, wato DSS, a shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar a jihar Bauchi. To madalla, shugabannin hukumar tsaron farin kaya, wato DSS, sun gudanar da wani taro a jihar Bauchi. Taron ya nazari akan sha'anin tsaro a jihohin arewa maso gabashin Najeriya, inda mai da hankali akan batun ta'addanci, satar mutane da neman kuɗin fansa, rigingimu tsakanin al'ummu da kuma barnar da dumaman yanayi ke yi. Mahalarta taron dai sun haɗa da kwamishinan 'yan sanda, jami'an shige da fice, da kuma shugabannin al'ummu. Alhaji Sani Abdullahi Bakore shi ne jagoran daraktocin hukumar DSS a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Today we will be reminded that the security is not a mere the absence of violence.
Yace a yau zamu tunatar da kanmu cewa tsaro ba wai kawai bacewar rikici bane, a'a, tsaro shine samar da yanayi mai inganci wa al'ummarmu, iyalanmu su kasance cikin walwala da kwanciyar hankali, kuma ƴaƴanmu za su nemi ilimi ba tare da jin tsoro ba. Ya ci gaba da cewa a yayin da muke ci gaba da wannan kokari, ya kamata mu tabbatar cewa haɗin kai da kokari da kuma jajircewa su zamanto mana abubuwan kulawa a gare mu. Ya ce ƙalubalen da muke fuskanta suna da yawa, kowannenmu na da rawar da zai taka don samar da zaman lafiya a shiyarmu ta arewa maso gabas. Ina kira ga duk masu ruwa da tsaki a cikinmu da mu tabbatar da alhakin samar da tsaro yana hannunmu a yayin da muke tattaunawa don samar da mafita a fannin tsaro mai inganci ga rayuwar al'ummarmu. Daga ƙarshe kuma mu tuna cewa ma'aunin nasararmu ba wai kawai ya ta'allaka kan dabarar da muka bullo da su bane, sai dai yadda suka shafi al'ummarmu da kwanciyar hankali ga al'ummarmu. Ta haka dukkanmu za mu samar da harkar tsaro na zahiri ba wayan farki ba.
Together we can keep it where security is not just a dream but a reality for all citizens.
To madalla, to kome gwamnatin jihar Bauchi ke cewa kan wannan taro? Alhaji Awal Jatau shine mataimakin gwamnatin jihar, ga kuma ƙarin ganin da yawa wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
Wannan taro ne wanda SSS suka yi shi na wannan arewa maso gabar, kuma sanin ka ne, sanin kowa ne, wannan yanki namu kamar shekara 10 da suka wuce suna daga cikin yankin da yafi kowanne matsala akan harkar tsaro. To alhamdulillah irin wannan taro abu ne mai muhimmanci, kuma mun yabawa shi director na SSS na Bauchi da sauran ƴan uwansa da suka zo daga North East wajen shirya wannan taro a Bauchi. Mun yi imani wani abu ne wanda zai karfafa harkar tsaro wannan a takaice abinda muka ta kuma muka kira ga sauran jama'an ƙasa, wato yaro da babba, mace da namiji, su zama cewa harkar tsaron nan ba harka ce ta jami'an tsaro kawai ba, a'a, harka ce ta kowa da kowa. Duk lokacin da kaga bakon fuska, kaga bakon wani abin da yake gudana a inda kake, a anguwarku, a garinku, ko akan titi, lalle ya zama wajibi a gare mu mu kira jami'an tsaro mu sanar da su su je su bincika.
Daga bisani wakilin namu ya tuntubi tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda makama mai sau dangane da wannan taro.
Sunana Hamisu Makama, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya kuma mai tallafa wa gwamnan jihar Bauchi akan harkokin yan sanda. Alhamdulillahi wannan taron ta zo a daidai lokacin da take ake bukata. Idan aka duk lokacin da aka hadu a tattauna abubuwa na harkokin tsaro, to muna jin za a sami amfani ba su SS kawai ba, har da sauran security agency. Idan muka duba lokacin da ake wannan conference, akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan, muna jin ana operation a arewa maso yamma akan yan ta'adda. So duk lokacin da kaje, ko da tururuwa ne ka fasa su, da su gudu su je wasu wurare, balle mutane yan ta'adda, to ba ma so wannan haɗin kai da taron zai sa, zai jawo haɗin kai tsakanin dukkan security agencies. Mu kulle arewa maso gabas gaba ɗaya, mu hana wasu daga waje zuwa nan zo su tada mana hankali. Zaman lafiya da muke samu, musamman yadda shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sa foundation, ba zai samu wani cikas ba.
To yanzu ya za ka kintata mana ko mana misalin yadda sha'anin wato shi rashin tsaro da kuma tsaro yake halin yanzu a jihar Arewa maso gabas?
Jihar Arewa maso gabas baki ɗaya, alhamdulillahi, abinda wato Iblis da yake damunmu a baya, wato tashin hankali da 'yan Boko Haram da sauransu ke a Borno State da wasu jihohin nan, daga can su shigo, sun shigo, hankali ya fara kwanciya, sai dai 'yan jifa-jifa da ba da a rasa ba. Don duk lokacin da 'yan ta'adda suka koma aka ci karfinsu, to idan suka rasa abinci a daji, sai ka ji sun fito sun tare hanya a wani bangaren Borno, sun yi attack a nan, to wayannan duka ba zai hana a cikarfinsu ba, a cikilankansu ba. Amma alhamdulillahi akwai zaman lafiya.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ke Baucin Yakubu, da kuma Jolie Gresham wacce ta daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaishe ka. To jama'a, muna gab da bude maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-9-0-6-5-0. Sai mun ji ku. To da alamar wani na kan layi daga Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Bela ne daga nan lafiyan Bari-Bari.
To muna jin ka, Malam Bashir.
Alhamdulillahi, to ni dai gudunmawa na rayuwa shi ne kamar yadda za a yi zaɓen ƙananan hukumomi a nan jami'ai Nasarawa a wata mai kamawa. Fatan sun haye wannan zaɓe lafiya, gama lafiya. Sannan kuma su 'yan takarkari, su wata jam'iyya ko wanda Allah ya ba shi sa jam'iyya ce ta yi shi, ya kamata ya yi hakuri rungumi ta shara a ba ma jam'iyya goyon ba domin ci gaban jiha ko kuma ƙaramin hukumar shi.
To mun gode Malam Bashir Tela. Bari mu je Kwanta Gora. Wake kan layi a Kwanta Gora?
Ka Allah mazi, kana magana da injiniya mai gero makeri Kwanta Gora jihar Niger.
Muna jin ka, injiniya.
To don Allah, ina roƙon alhorma ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Niger Bago. Hanyar mu ta Kwanta Gora zuwa Mina, yanzu da Kwanta Gora in kace za ka je Mina sai ka a 7 ga hanya, saboda hanyar Zangiyar ta lalace. Dan girma Allah, shugaban ƙasar Najeriya da gwamna Bago su ji tsoron Allah, su gyara muna hanyar Mina zuwa Kwanta Gora, saboda hanyar nan ba ta da kyau. Don Allah. Sunana engineer mai gero makeri kwanta gore jihar Niger.
To engineer da fatan sun saurare ka kuma za su dau matakin da ya dace kamar yadda kai bayani saboda amfanar al'umma musamman ma ganin cewa area wuri ne da ake wannan noma. To da alamar ga wani akan layi wake kan layi. Wake kan layi. To da alamar layin sa akwai. To akwai wani daga Abuja wake kan layi daga Abuja.
To assalamu alaikum Malam Garba barka da aiki kai da Maryam Dauda.
To alaikum assalam mun gode muna sauraron ka.
To masha Allah sunana Usman dan Funa ne anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja tarayyar Najeriya gaba ki.
To jabama muna jin ka.
To alhamdulillah har ila mai ga Allah muna mai ka kokon baran mu anan babban birnin tarayya Abuja musamman anguwar rana inda nake ga Allah muna bukatan makaranta da ruwan sha roƙon da muke nema kenan gaba ki da murya Amurka ina jin dadin yadda kake ba mu muna bayyana ra'ayoyin mu Allah saka muku da alkhairi nagode daga Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya tashi lafiya.
To mu mun gode dan Fulani bari mu je mu iko wake kan layi a Lagos.
Wana kuna magana da Idris Zama sai sai ka dawo daga Ajalar Gus.
To Malam Idris muna jin ka.
Kuna magana da Idris Dan Zama sai ka dawo daga Lagos.
Muna jin ka Malam Idris muna jin ka.
Eh to ni abin da an magana ne game da al'amarin nan gaskiya mu abin matsalar tsaro mu ita ce tadda ne mu. Inda gaskiya kawukan nan kullum muna ji ana magana tsakanin Gada Gwaranyo an samu tsaro to gaskiya daga Gada Gwaranyo har yanzu abubuwan sai a hankali. Wallahi tsakanin yanzu in ka tashi kwatamcin daga tana zuwa yanzu daga ka tashi daga Sokoto in dai aka ce ma ka yi sallar la'asar Sokoto baka isa kware ba ko kana kware la'asar ta yi kana son ka shiga kiri wani abin nan wani kawai da aka ce ma kiri daga kiri zuwa zama ta ita da duk bai wuce ta head mashin minti 15 amma ana ce ma magariba ta yi. Kana daga za ka ji cewa na an tare mutum na an kwace mutum na an kwace mutum shanu na an kwace mutum awakai sai da kan kai ko sai ko kyauta za a baka wani abu a ce ka zo wancan kauyen ta minti 10 kasa ba wai saman mashin ba wallahi ba ta yawa.
To da fatan
irin zama ta ya kadawa kurhiyawa gidan alhari ma zama ta gidan malami.
To da fatan hukumomi za su ji wannan koke naka. Bari mu je Kaduna wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum kana magana da Yakubu Dosi Sabon Boshaman daga nan garin Kamar Rekunu.
To muna jin ka.
Zan yi muka rago mai ni na ci ko kan zai ce ku da kuma ji na birnin da farin ciki da muke samu su su gina da muka ji a cikin muryar mu. Sannan muna kawo roƙo don Allah na shirin namu aikin jimurorin mu koyi na muna su a kawo mana lokaci na katawa na fatan namu kwanan lafiya na muku fata da iri Allah kara lafiya da zaman lafiya ta samu.
To mun gode sosai da wannan shawara taka na san hukumomin za su duba. Bari mu je mu Yobe wake kan layi a Yobe.
Hello. Barka da aiki Ibrahim Salmasi.
Barka da warhaka muna jin ka.
Hello.
Muna jin ka yi magana. Muna jin ka. To da alamar layin ka da matsala. Bari mu je mu Niger wake kan layi a Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam barka da
alhali gaban kuma da dukkan kotogon da ke ga wurin da.
To muna jin ka.
Ina ra'ayina ina ga wannan shugaban kasar Najeriya shi da mutane sun ta antu kuma balaguro. To kaga za ku ta shugaba yayi balaguro shi da mutane sun ci kuma gari kuma kan Niger kuma sai su wani hali. Kun ga gurin sai su harkar ke tsauri yayi a cikin Najeriya. Shugaban da sai wata kaza ta hawo da kore da mutane sun ta. Ta kamar kowa ne sai ka saba. Ya gode mu da Amerika umma mala alina gaban kuma muri a yau don da cikin yahudan nita.
Mun gode daga Niger ba mu je Yobe wake kan layi a Yobe Nigeria.
Assalamu alaikum muri Amerika sunana Abbas Sidiki ke wato ri gonan bugar Abbas ma duniya ne a Nigeria.
To Malam Abbas muna jin ka.
Alhamdulillah ni kuma abin da ke damu na gaskiya na roƙo gwamnatin tarayya da gaba. Mai girma gwamnatin mai malabuni da kiyaman namu na karamar
To da fatan gwamna ya ji da sauran hukumomin da abin shafa da kuma fatan za su dau mataki. Bari mu je Ibadan. Wake kan layi a Ibadan?
Sunana ma na ga dan TDP na jihar Ibadan. Abinda abayani na ina kira ga gwamnan Neja da Allah ya taimaka muna da hanyar ruwa wadda ta tashi nan Kwantagora cikin garin Kwantagora in an bi zuwa shagon lawan dan Dangiji zuwa TCG. Wannan hanyar ruwa idan ana ruwa gidajen mu nan wurin wato gidajen mu na rusawa saboda wannan hanyar ruwa ba a gyara ta ba. Kuma ina kira ga gwamnatin Niger Allah ya taimaka ya gyara mana wannan hanyar ruwa kuma taimaka mana da Allah saboda gaba ɗaya gidajen mu na cikin hadari wuraren nan.
To da fatan gwamna ya ji da sauran hukumomin bari mu je kuma Kwantagora. Wake kala ya Kwantagora?
Kala mafi injiniya mai jero makeri ne ya dawo saboda kuma zuwa kare ta zo. To ina kira ga talakawan Najeriya da mana an kai ga kakato wallahi a hankali. Kada a barar da aminci a koma a gidan jiya. Don wannan shugabanci ba mu san inda ya dosa ba. Da haka talakawan da samu aminci shi koyi. Da haka wata na kenan injiniya mai jero makeri Kwantagora.
To Kwantagora sanin da babakire. Waye ke kan layi kuma? Jigawa, okay, bari mu je Jigawa. Muna jinka.
Rabiu tore ne akan layi.
To mallam Rabiu muna jinka.
To alhamdulillah godiya zan yi ga gwamnatin jihar Jigawa da kuma dukkan wanda suka zo suka mana jaje akan wannan iftilahi da ya faru a garin Majiya. Dukkan wanda ya zo taimaka ya bada alhinin sa Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma idan mika godiya ta ga shugaban karamar hukumar Daura Alhaji Hambali Darga kenan. Koyaushe ina gurin nan tunda aka fara har kusan ina ganin sai yayi kwana bakwai a wannan gurin. To da kuma na masu fatan alkhairi sai kuma ainihin taron da hukumar tsaro ta DSS ta yi a Bauchi. Gaskiya wannan abun ya kayatar kuma insha Allah inda za su ci gaba da irin wannan in Allah za su ci gaba da wayarwa mutane kai domin kawo ƙarshen abubuwa na tsaro da yake damun Najeriya. Da fatan
nagode Allah ta tafi lafiya. To mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayoyinsa ko ra'ayinsa da fatan kuma za a ci gaba da sauraron mu da bayyana ra'ayi. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice.
To a takaice shugaba William Ruto na kasar Kenya bai bata lokaci ba wajen cike gurbin mataimakin sa Rigathi Gachagua bayan da aka tsige shi daga makaman shi a yammacin jiya Alhamis. Ruto wanda ke da nan da kwanaki 14 kafin ya nada sabon mataimakin shugaban kasa ya zabi ministan harkokin cikin gidan kasar Kithure Kindiki dan maye gurbin Gachagua yan sa'o'i kadan bayan daukar wannan matakin. Gaba daya yan majalisar dokokin kasar su 236 suka amince da shi jam kadan bayan haka kuma wata kota a birnin Nairobi ta dakatar da kudirin majalisar dattawan a jiya Alhamis har sai an yi zaman sauraron karar daga Gachagua ya shiga a ranar 24 ga watan nan na Oktoba. Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murƙushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar watan kisan shugabanta Yahya Sinwar da yake yabawa da kisan Sinwar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya janyo bai ƙare ba, amma ya ƙara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe. Sinwar shine shugaban Hamas a Gaza a lokacin da aka kai harin, amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar Ismail Haniyeh a watan Yuli.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lewis Creation da kuma engineer mu na yanzu Dan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.